ko yana cewa wai masu ilimin taurari sun ce akwai duniyoyi guda tara, shin haka ne? Farko dai ni ba ni da ilimin taurari, ballantana iya ce maka haka ne ko ba haka bane ba, amma na karanto maka abinda malamai suka ce game da ilimin taurari din, wanda yake na gaskiya, ko in ce wanda shari'a ta halatta a neme shi, har malamai suka ce yakan zama fardhu kifaya, da kuma wanda yake na barna. Ta amma maganan cewa duniyoyi guda tara ne, bani da wannan ilimin da zan tabbatar maka cewa haka ne ko ba haka bane ba. Kar ka dauka cewa maganar su duniyoyi, dole a samu duniya mai ginanniya irin wannan tamu, wanda take da birane da garuruka da kasashe da hanyoyin sadarwa da ababai na sufuri, motoci da jirage da meye da sauransu. Yawanci sukan hada ababen da suka yi tarayya wajen rayuwa a wuri guda a matsayin duniya mai zaman kanta. Kaga aljannu sukan dauke su a matsayin duniya, su ce alamul jin, duk da cewa a cikin duniyar mu suke zaune. Sukan dauki mala'iku wanda suke wata duniya daban, alamul mala'ika, alamul kaza, alamul kaza. Baya ga wannan kuma dangane da sama kuma sukan karkasa duniyoyinta. Yanzu kwanan baya sun gano duniyar Mars, dan Allah ku ji suru mala. Sai ku fito waje. Sun gano duniyar Mars, wanda take wata duniya ce daga cikin duniyoyi wanda ba su gano ta ba sai lokacin da ya wuce kadan da ya wuce baya. Dan haka dai a takaice bazan iya tabbatar maka da cewa taran nan gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba. Wannan yake cewa wai yana tambaya game da aqidun Shi'a da Murji'a da Khawarij da Ahlus Sunna akan azabar kabari, shiga da fita, wuta, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake. A wannan ba tambaya ba kai ne ba, lacca ce wanda kila za a yi guda uku, kuma duk wanda yake zuwa nan gurin ya sha jin mun sha faɗin waɗannan matsayi. Ko masu kasa da tambaya ya ce da Allah yana son a taɓa faɗa masa a ba shi kasa ɗin da an taɓa yin magana game da azaban kabari, matsayar Ahlus Sunna game da ita, meye matsayar sauran mazahib kuma wanda ba na Ahlus Sunna ba, matsayin shiga wuta ko fita wuta. Wannan wani abu ne da yake yau maimaituwa cikin karatu, sai dai kawai mu ji hankalinka akan ka ci gaba da zuwa karatu, za ka ji wannan a wani darasin da ya shafi wannan insha Allah. Wannan kuma yake cewa wannan tambayar ma an shayanta, hukuncin wanda zai je wurin malami ya ce masa addu'a, malami ya zauna baya da wani aiki sai addu'a, mutane su zo don bukatunsu, wannan ya ce roƙa min Allah kan bukata kaza, roƙa min Allah kan bukata kaza, wannan baya cikin abin da ya tabbata daga ayyukan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina. Amma cewa taimaka min da addu'a kan bukata ta, kai kuma baka riki wannan yin addu'a din ya zanto sana'arka ba, wannan wani abu ne wanda yake halattacci ka ce wani taimaka min addu'a kan bukata ta iri kaza, ina son yi kaza, ina son yi kaza. Amma a samu wani bangare na mutane wanda su ba su da aiki sai yin addu'a ga waɗansu, kuma a yi tsada da su a biya su su yi ko sauke Qur'ani ko waɗansu bukatu, to wannan baya cikin ayyukan salaf, kuma wannan su ne suke buɗe ƙofofi na yin tsubbu da sihiri da laƙari. Saboda haka ya kamata a rufe wannan ƙofofin. Don me hukunci idan an ce dabara ne ya ruwaito a cikin Al-Kabir ko a cikin Al-Awsat ko a cikin As-Sagir? Dan Imam Tabarani ya ruwaito hadisi cikin Mujam, sawa'un Al-Kabir ko Al-Awsat ko As-Sagir, baka da ikon da zaka inganta shi ko ka daifanta shi har sai ka koma zuwa ga sanadin sa, don bai shartanta cewa hadisi sahihai kawai zai kawo a cikin waɗannan littafai nasa ba. Ka iya samun hadisi sahihai, ka iya samun da'ifai, ka iya samun da'ifin jiddan ma, mai wa ka samu ma maudu'i a ciki. To don haka kawai ka ce Tabarani ya rawaito hadisi, baka biya mai saurare bayani ba har sai ka yi bayanin ingancin hadisin. Wannan kuma ta hanyar komawa kan sanadin hadisin kai da kanka, ko ka dogara da maganganun malamai da suka leƙa sanadin hadisin a da da yanzu, tunda akwai kutub na takharijat kamar littafin Nasabul Araya na Imam Zaila'i, kamar littafin Talkhis al-Habir na Imam Ibn Hajar da sauran littafai da suke komawa kan sanadin hadisi, su yi magana kai don su tace maka, tunda kai baka da makamin da zaka tace, baka da makamashi a hannunka. Ko kuma irin littafan shi Sheikh Nasiruddin al-Albani da su Sheikh Ahmad Shakir, Allah ji kanshi da gafara, da sauran manyan malaman hadisi na wannan zamani da suke rubuce-rubuce akan fagen ilimin hadisi, ka koma kan littafan su don su fayyace maka shi wannan hadisi. Farko idan aka ce dabara ne ruwaito, sai ka ga annabi ne yazo, yazo ne a babban aqida ko babban fiqh. Idan yazo babban fiqh ne, to alwala ne ko tsarki ne ko wanka ne ko menene, sai ka koma babin da kake tsammanin zai zo a wannan babin, sai ka samu an yi bincike a kansa an tace maka shi. Wannan kuma dole kenan sai mutum yana da waɗannan littafai, saboda haka duk mai koyarwa dole zanto yana da makamashi na littafai, shi ya saya da kansa ko su waɗanda yake karantarwa su ringa taimaka masa da littafai. Da akwai lokacin da ɗalibi ko mai wa'azi mai karantarwa zai ga littafi a kasuwa amma ya fi ƙarfinsa, kuma inda zai same shi zai amfani dubban jama'a ne, ba mutum ɗaya zai amfana ba kansa kaɗai zai amfana ba, dubban jama'a masu sauraron shi zai amfanar. To amma yawanci kan mutane bai waye ba game da wannan, kuma wanda yana cikin sadaka jariya wanda idan mai kuɗi ya gane ya yi ta, wato za ta amfani su ƙwarai da gaske. Domin ɗalibin da bai da littafin da zai karatu, gashi Allah ya bashi basira da harshen larabcin da zai yi, kuma jama'a su fahi din tutar da shi, ka taimaka masa da littafin, wannan ba ƙaramin sadaka jariya bane ba. Abin da zai karanto din nan ba shi kadai zai amfana ba, dubban mutane da ɗaruruwa. To amma yawanci a wannan nahiya ta mutane kansu bai waye da wannan ba. Mun sha gani a Madina irin masu kuɗin da za su zo su ware wani yanki daga cikin kuɗin su, ba wai kuɗin zakka ba, kuɗi ne wanda suna tsananin son shi, yadda kai ma kake son kuɗin ka. Amma sai su ware 20,000, 30,000 su ce a saila ta tafai a bayar waƙafi ga tullabul ilmi. A riyal fa 30,000, wani 50,000 ya ware ya je ya sai Fathul Bari, ya sai Sharhul na Imam Muslim da Imam Nawawi, ya sai Majmu'ul Fatawa na Ibn Taymiyyah, Al-Majmu' na Imam Nawawi, ya sai littafai masu kima masu tsada wanda ɗalibin ilimi ba zai iya saya ba. A zo a rabawa ɗalibi da su. Akwai lokacin da waɗansu masu arziki suka rinka sayar littafai, ba su raba su sai daidai lokacin da ake yaye ɗalibai daga jami'a, kowa zai koma ƙasar shi. Sai ka je ka yi bayanin kanka ka nuna takardar shaidar ka gama jami'a, sai a baka wannan littafin kyauta wanda in ka zo nan ƙasar ka ba za ka iya saya ba, kuma ba ka kuɗin awo. To kaga wanda suka san ƙimar ilimi kenan, kuma suka san me suke yi, nema suke meye za su yi wa addini hidima. Ni tunda Allah ya kawo nan ƙasar, mutum ɗaya na taɓa ganin wanda ya kwatanta wannan shine wani bawan Allah Alhaji Rabi ɗan Taɗuwa. Malamansa da ke maraɗi sai su rubuta littafi su baki, wannan ya ce Fathul Bari sai zo nan kaso kurmi sai ya kai musu, wannan ya ce Musnad na Imam Nawawi sai sai ya kai musu, wannan ya ce kaza zaki umara ne kullun a cikin jigilar littafai. To wannan ba karamin alkhairi bane ba. Wallahi akwai mutanen da suka bani kyautar littafi wanda har in dai mutum ya taɓa bani kyautar littafi sai in ji bana iya manta shi. Kyautar littafi sai in ji bana iya manta shi, amma ka iya bani kyautar wani abu na meye in manta da kai sati ɗaya ma na manta da kai wallahi, amma littafi bana iya manta saboda ƙimarsa da daɗinsa. Kullum ka karanta shi sai ka shiwa mutum albarka. Akwai wani ɗan uwa tun kafin in san zan tafi Saudiya, ina sauraron wani kasan na Sheikh Muhammad Salih bin Usaimin, sai nake jin yana ta ba da reference littafin Zadul Ma'ad fi hadi sirr al-ibad. Wannan uwa zai tafi umara yace malam ko kana da sako, nace sako na ɗaya ne ba wai yadi ko me nake so ba, ga wani littafi Zadul Ma'ad fi hadi sirr al-ibad. Sai dai so shi mai juzu'i biyar ya kawo mun, wallahi har gobe bana manta da shi, duk ranar da na buɗe littafin sai na masa addu'a ko da harshe ko a zuci. Saboda ɗimbin ilimi mutum ya samu a cikin littafin, to galibi masu wata cikin mu kansu bai waye kan wannan ba. Wani ma sai ya gaya baka littafi dan me sai littafi 5,000 dan littafi shi gane shi dan me ya zafi a ciki har zaka sai littafi naira 5,000. Na ganta yi haƙuri mana, to na gani ai ku yi haƙuri. Wannan ke cewa meye waɗanda suke cewa idan mutum ya yi mafarki iri kaza to alheri ne, idan mutum ya yi mafarki kuma iri kaza to sharri ne. Wannan duka makama ne. Mafarki iri biyu ne, ko kaga alkhairi ko kaga sharri. Akwai mafarkin da za a ga alkhairi ciki, wani lokacin har kana tashi sama a cikin mafarkin, alama ce ta alkhairi. Wani lokacin kaga ka samu wani abu da kake neman samu a cikin mafarkin. Annabi ce irin wannan mafarkin na alkhairi bushara ce Allah yake nuna wa mummuni, ko ya nuna masa ko kuma ya sa wani ya masa mafarkin, kaga wani ya maka mafarkin alkhairi ya zo baka labari. Annabi ce wannan bushara ce. Dan haka ma Ibn Kathir ya kawo wannan hadisin karkashin fadin Allah ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Sai ce al bushra din nan shine ar-ru'ya as-salihah yaraha al-mu'minu aw tura lahu, kamar da hadisin annabi nuna mafarki na gari da mummuni zai gane ko a gane masa. To wannan idan mutum ya ga mafarki na gari wannan bushara ce kamar da hadisin annabi nuna. To kuma kar mutum ya labartawa kowa sai wanda yake kaunarsa wanda ba zai masa hasada ba, haka annabi shiryar su. In ka ga mafarki na sharri kuma to wannan daga shaytan ne, sai kai isti'aza ka nemi tsari Allah ya kiyaye ka daga sharri shaytan. Shine kawai magana ta kare, kar ka fassara cewa ai to kaza zai faru kenan, a kawai shaytan ne yake so ya wasa da hankalinka, isti'aza ka nemi tsari daga sharrin sa. Wannan haka hadisin annabi ya nuna. Wannan mai tambaya wanda yake mun sata tsananto ta karshe, mutum biyu suka yi wata koma uku wanda yake nuna suna yawan karanta littafin Mukhtarul Ahadithun Nabawiyya. Yace akwai wani hadisi da zo cikin littafin Mukhtarul Ahadithun Nabawiyya, ma'anarsa cewa idan kun ga surayya wata sauraruwa a sama din nan, to manoma su sakankancewa shukarsu cewa wata za su samu damana mai alkhairi wai in sun ga surayya. Wannan hadisi ba ku riga kun rubuto shi ba, a irin wannan idan kun ga hadisi irin wannan kuna so za ku yi tambaya a kansa inganci ko rashin inganci, to sai mutum ya rubuto hadisin da kuma faɗin waye ya ruwaito shi. To wannan sai bayar da dama mu yi taimakekeniya da juna mu koma wajen binciken hadisin cewa ya inganta ko bai inganta ba. Yanzu ana haka kuka kawo shi, duk wanda suka rubuto takarda haka suka rubuto hadisin ba maganan wanda ya ruwaito shi, wanda ni ban taba jin hadisin ban taba ganin sa ba, amma abinda nake sansana karkashin hadisin cewa bai inganta ba. Sai dai wani abin da ba za mu yanke ba, abinda muke so wanda suka rubuto tambayar daga nan zuwa lokaci na gaba su rubuto mana shi da kuma cewa ga wanda ya ruwaito shi, sai mu koma mazanul hadis din, sai mu kafa hujja, sai mu yi magana kan hukuncin sa in sahihi ne bisa ga hujja, in da'ifi ne bisa ga hujja, ba kawai ta hanyar shafi ba, dan ilimi amana ce. Wannan shine abin da nake nema daga su waɗanda suka rubuta wannan tambaya. Daga ƙarshe kuma akwai nasiha da nake so zan yi mana waɗanda suke sauraron karatu, kaga mutane sun zo suna sauraron karatu suna surutu, wannan baya da daɗi ko alama. Sai wannan ya ɗauki iya hakuri malam, sai wannan ya ɗauke hankalin mutum daga abin da yake so ya faɗa jama'a. Kai ka shiryo karatunka, lokacin da ka karanto ababen da ka karanto ɗin nan kila ba za ka iya faɗin su duka ba, ka tsara wanda kake ganin su ne lokaci zai baka dama su shiga, kuma ka tsaro irin bayanin da kake ji in ka yi alal aƙalli kashi 60 na cikin masu sauraron ka su fa'idantu da abin da ka yi. Sai wannan ya zo mika wancan kasat, wancan mika wannan littafi, wannan yana surutu da wannan, wannan yana kallon agogonsa, duk su ɗauke maka hankali su ana ka sakata. Kana son ka jawo aya, mutum ba zai saurara ba ya ji ita kake nufi ko ba ita ba, ba ka sa kai ba, ba ka kare kai ba, sai ya ci gyaranka. Aya ba ka gama jawo ta ba mutum na cin gyaranka. Wannan ba sun fashe ta ɗaliban ilimi ba ko alama. Ya maimaitu, ya maimaitu, kuma na ta yin ishara ta hanyar sai kalli mutum ka ɓata rai, amma ba ku ganewa, wai sai an ce wane. Wai Laraba suka ce shi alladhi taksihi al-ishara. Mai kaifin hankali ishara kawai za ka yi ya fahimta, amma galibin mu sai in ka nuna mutum ka ce wane me yasa kake kaza, wannan kuma sai ka zauna shi cikin jama'a ka sa du'a ita masa abin nan, wannan ba shine manufar ba. Don haka majalisin ilimi yadda ake, lokacin da mutum ke karantarwa wajen istishhadi da aya ko hadisi, ya iya furtata daidai, ya iya furtata ba daidai ba, kar ka dauka cewa mai kuskurewa ba zai kuskure ba, amma bari ya kuskure sannan ka ci gyaran sa. Mutum ya jawo aya kai kuma ka tafke ta ko karasa, wannan bai da amfani. Ka bari sai in ya gajiya sai ce ya ne aya take, sai ka tuna masa wannan ya tuna masa, wancan ya tuna masa. Wannan shine abin da ya fi dacewa. Ta iya yawa mutum ya furta wata kalma ba daidai ba, kuskure, kyale shi ya kai karshen hadisi, kyale shi har ya gama fassara ka gabe faɗa ku ba, sai ka sanatar da shi, tunda abin ana yi a kasa da zan, saboda kar a wuce abin a haka ya tafi haka. Amma mutum da ya jawo hadisi bai gama furta kalmar ba, sai wani na nema ya ci gyaransa a kai. Koyarwa ɗin nan aiki ne, ba za ka gane haka ba sai lokacin da kai ka samu kanka irin wannan matsayin na karantarwa, ba wai arha ba ne ba. Lokacin da mutum ke yi kana daga gefe, tunda kai ɗan kallo ne ba kai kake kada kalangun ba, ai ba abin da ya fi daɗi irin ka taka rawa. Amma kaga idan aka zo mai kada kalangu haɗa gumi yake fa,
sai shi yake jin jiki, kama kana daga gefe baka san me ake ciki ba. Kuma duk koyarwar da muke a nan gurin ba wai alfahari ba, kokarin da muke maka kowane irin abu mun dora shi a nisabin sa. Dan kawai Sheikh Muhammad bin Abdulwahhab ya kawo hadisi anan, bana sallama masa, sai na koma littafin hadisi da suka inganta ko suka raunana. Dan ya faɗi kalma ba ma sallama masa, sai mun koma inda yaje ya ciro ta, muga cewa haka take ko ba haka take ba. Ina fata an fahimta. Zai kawo kalma, ya kawo hadisi ba tare da wasali ba, kalmar ya kasance wasalinta zai iya ihtimalin ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza, dole sai mun koma ruwaya mun ga yaya aka wasalce ta. Idan baka koma ba kai sai ka furta yadda take ba daidai ba. To kaga duk wannan aiki ne wanda yake ba ƙarami ba. Kar ku dauka cewa yau za mu yi kitabut tauhid kawai sai in zaro kitabut tauhid, cewa yau kitabut tauhid sai in yi haka, in karka dai kular sai kawai mu zo. Kitabut tauhid aina muka tsaya muna ta musu ne da kuma munta inda muka tsaya, ba haka ake ba. Yanzu idan kuka lura, ku lura da littafin ga waɗanda suke abin nan, za ku yi ta ganin malar kemin takardar nan, za ku yi ta ganin ta aliqat wanda na rubuta da biro na, duk inda na ga wani abu a cikin wani littafi abin da na haddace in haddace, wanda ban haddace ba kuma rubuto shi nan. Amfanin rubuta a nan da shekara biyar in zan sake maimaita littafin a wani wuri, wannan abin da ke rubuce ba sai na sake komawa na ciro shi a wani wuri ba, ina barci na zan tashi daga barci kuma yanzu an karantar da shi. Yanzu kaga ko zaka sai wannan littafin, kaga yadda yake haka din nan, ka sai shi naira 2000 ban sayar maka ba. Yanzu ba shine kitabu tauhid din da ke hannun kowa ba a cikin ku, kila ma na wani daga cikin ku ya fi wannan kyau, gashi nan gurin a yage yake. Amma saboda me? Saboda abinda na tara na ilimi anan da nake surowa a sauran littafai, wanda wani sai nayi nazari na awa biyu awa uku kafin in tara su, kaga irin nan, kaga irin nan, duk da biyo na rubuta taliqat a gefe, irin nan irin nan. Lokacin da na sauke littafin sai zanto karuwar da nayi ta fita ku nesa ba kusa ba, ko kawai ina fassara muku daga Hausa, daga Larabci zuwa Hausa, ni kuma nan gurin ina karuwa da sharhi, wani hadisin ma babu in karo shi a nan gurin dan ya dace da babu sharhin. An zo wani malami ban san kowa ba, in koma littafin da suke bayyana shine wani ahibin shi gari kaza, ilimi iri kaza, rubuta ana kaga dogaci, duk ba shafin da zaka buɗa da waya ba ga irin wannan ba, wani lokacin da fansuro, wani lokacin da biro, dan kan rekogi duk ga sunan gurin. Shine fa aikin, ba wai kawai mutum zai karkata littafi ya zo ya ci gaba da karantarsa ba. To amma wani shi littafin da ke wurin sa, kila ma 'yan kasuwar kurmi suka yi gyara, 'yan kasuwar kurmi su yi haƙuri da Allah, suka buga shi, wani harafin an ɗauke shi a can, wurin ba an sa ya, wurin ya an sa ca digo uku, da ka karanta yana cin gyaranka, kaza ne, kaza ne, mai san kai na ka koma ba. To gaskiya wannan baya da daɗi ko alama, wannan halayyar ba za ta ƙarfafa mai karantarsa ba, kullum rage masa himma take. Majalisi na ilimi, majalisi ne na ladabi, majalisi ne na da'a. Ana yin da'a don mahimmancin ilimin, don kimanta ilimin. Shi ilimi ko don lokaci ana so a mayar da shi abu ne mai kurji, ne abu ne mai da'a. Shi yasa Imam Malik yana zaune wani lokacin, idan aka yi makallafa kaza sai kalle ka kawai, yayi shiru ka gama tambayar, yayi shiru da jama'a su yi shiru, duk a kalle ka, ka haɗa gumi, ya ci gaba da hadisin sa, ya banza da kai. Saboda baka da da'a, kawai ana magana kaza akar maka Allah, ba zai saurare ka ba. Shine mai waka ke cewa ya abal jawaba fala yuraja'u haibatan wasailuna nawakisul azqani izzul waqari wa izz sultani tuka fa huwa al muta'u wa laysa za sultani. Yace da gangan zai ki bada ansa, ko ba ya sa a saki mai tambayar ba, saboda kurjinin da Allah ya baki.